Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence jiya Juma'a yayi watsi kai tsaye da ikirarin tsohon shugaban Amurka Donald Trump na cewa ya kamata a ce shi Pence ya soke sakamakon zaben shekara ta 2020. Yana mai cewa abinda tsohon shugaban ya faɗa ba daidai bane. A wani jawabinsa ga kungiyar Federal Society mai jaddada fassara da kuma aiki da kundin tsarin mulkin Amurka kamar yadda aka rubuta shi tun asali, Pence ya taɓo yunkurin da Trump ya yi ta yi a wannan makon na yada ikirarin nan nasa cewa ya kamata a ce shi Pence ya ɗau matakin ganin Joe Biden bai hau gadon mulki ba. Abinda shugaba Trump ya faɗa ba daidai ba ne, inji Pence, ya ƙara da cewa ba ni da hurumin soke zaben. Kodayake ko can baya ma Pence ya kare matakin da ya ɗauka a ranar 6 ga watan Yunin bara, har ma ya ce ta yiwu shi da Trump ba za su ƙara yin tozali ba saboda abin da ya faru a ranar. Kalamansa na jiya Juma'a ɗin shi ne karan farko da ya yi matuƙar yin hannu riga da Trump zuwa yanzu. Shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban China Xi Jinping sun yi alkawarin ƙara danƙon zumunci don su taka ma Amurka birki. Yayin wata ganawa jiya Juma'a gabanin bikin buɗe gasar Olympic ta shekara ta 2022 a birnin Beijing. Ganawar ta su Putin da Xi, wadda ita ce ta 28 a cewar gwamnatin China, ita ce shaida ta baya-bayan nan cewa kasashen biyu sun daɗa yin kusa da juna yayin da dangantakarsu da Amurka ke daɗa tsami. Wannan ganawar ta faru ne a wani lokaci na babban al'amari ta yadda Rasha ke girke sojoji sama da 100,000 a kan iyakarta da Ukraine tare da buƙatar wani tabbaci daga NATO, wadda ita ce ƙungiyar tsaron bai ɗaya ta ƙasashen yamma. A wata ƙaruwar ayyukan yi ta bazata, kamfanoni a Amurka sun samar da guraben ayyukan yi wajen 467 a watan jiya, wanda hakan wata alama ce cewa tattalin arzikin Amurka na daurewa duk da ƙara yaduwa da nau'in Omicron na cutar corona ke yi. Rahoton gwamnatin na jiya Juma'a ya kuma ƙara adadin ayyukan da gwamnati ta yi hasashen za a samu daga watan Nuwamba zuwa Disamba da wajen 709. Rahoton ya kuma nuna cewa rashin ayyukan yi ya ƙaru daga kashi 3.9 cikin 100 zuwa kashi 4 cikin 100, wanda shi ma dai ba wani mai yawa bane, kuma dalilin dan ƙarin shine an samu ƙarin mutane masu neman ayyukan yi, kuma ba dukansu bane suka samu ayyukan yi nan da nan. Ƙaruwar ayyukan yi da aka gani a watan Janairu, wanda ya saba ma hasasoshin cewa ƙaruwa ƙalilan kawai za a gani, na nuni da zakuwar kamfanoni da dama na ɗaukar ƙarin ma'aikata duk da yaduwar da annobar corona ke yi. Fadar shugaban Amurka ta White House ta yi watsi da wata ganawar da aka yi jiya Juma'a tsakanin shugaban China Xi Jinping da shugaban Russia Vladimir Putin, inda shugabannin biyu suka ce za su haɗa gwiwa wajen taka ma Amurka birki. Abinda muke da iko a kai shine salon cuɗanyarmu da kare tsarin rayuwarmu, da kuma duba yadda za mu iya aiki tare da sauran ƙasashe, har ma da inda muke da saɓanin ra'ayi, a cewar sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Jen Psaki yayin hira da manema labarai. A wurin ganawar, shugaba Xi ya goyi bayan buƙatar shugaba Putin ta a kawo ƙarshen faɗaɗa ƙungiyar NATO, tare kuma da neman samun tabbaci kan batutuwan tsaro daga ƙasashen yamma, wanda su ne batutuwan da suka sa Rasha take takaddama da Amurka da ƙawayenta kan Ukraine.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Ya Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma barka da warhaka an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya lumiya new york
alhamdulillahi wannan dan muna fama da sunan da aka yi da bai riga ya narke ba dusar kankara da bai riga ya narke ba
saboda sanyi ya hada shi narkewa gashi dai ba an zazzako shi da yawa ba amma kuma bala'in sanyin da ake
gaskiya
sai kuma wannan canjin yanayi dai da har yanzu mutane waɗansu suna ba su yadda da cewa hakan na faruwa ba to amma kaga wa jihohi ko a nan Amurka jihohin da ba a saba yin wannan dusar kankara sai kuma ya koma nan Allah mai iko
gaskiya
to Allah ya sa mu ga bayan
waɗannan amin summa amin amin
to baba mun fito Ghana mun koma Najeriya mun sallama da Gali 1
GH
awwa to mun kuma nufi jihar Kano kaga baraka ta tafi Ghana da ta koma gida tace to bari aka ce da dan gari ake cin gari sai kuma ta je ta mana hira da wannan fitaccen mai wasan fina-finai na Hausa Alinuhu
masha Allah
ko da yake yana na Hausa da Turanci yanzu kana kallon wasanni na Netflix ba za ka rasa ganin wasanni da ya shiga
haka ne da aka saka shi a ciki gaskiya
yau shine ba kunci wannan zaure na abare huci to amma kafin nan kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar fata alheri da sadu zumunci aka ce so so ne amma san kai yafi ko
kwarai kuwa ai
zan da haka yau zamu fara a gidan yau a gidan mu ake kaga mu je a Najeriya idan muka taso daga Kano sai mu
mutun namu kace kace ne yau
sai mu nufi daga Kano sai mu nufi mu to bari mu fara da mika gaisuwar fata alheri da taya murna da kuma
jinjina
yawa to a yau ka san dai tune wajen mu sisar fili da tune wajen mu Allah ya karbi baki wato yau ne mai martaba sarkin Gumel Alhaji Ahmed Muhammad Sani CON a fada shi yau ake wani biki muna taya shi abokin aikin mu Sarfilu Hashim Gumel da Hajiya Rusama'u Muhammad Hashim da Shamawilu Muhammad Hashim da kuma Najib Muhammad Hashim murnan nadin sarauta da za a yi ta babansu Alhaji Muhammad S Hashim wanda za a nada shi a yau din a matsayin damakoyin Gumel ka san wannan sarautar
na san da sunar amma ina bukatar ni da kaina ba ni da cikakkiyar masaniya akan aikin wannan sarautar amma dai na san damakoyin
mai daukaka mai daukaka to ka bari sai da wajen mu ya dawo
to jike dan ai kin san muna damakoya kuma mai jiran gado
yawa mai wajen mu mai jiran gado dan karamin hashi
kuma mu baki damakoyin a wannan Washington.
Washington.
Gundumar Columbia.
To za a yi wannan nadin sarauta ne kamar yadda muka faɗa a fadar mai martaba sarkin Gumel a yau din nan da karfe 10 na safe. Allah ya ba da ikon zuwa, Allah kuma ya sa buki da za a yi yau a kammala shi lami lafiya. Allah ya ba
kuma Allah ya kara wa sarki lafiya.
Haka, Allah ya taya shi rukun wannan mukami.
Amin summa amin.
To sai kuma mu tafi mina ko?
Haka. Dan kuma inda za a je gadin likitoci.
Haka yake. Kuma muna taya abokin aikin mu Babangida Jibrin murnar kammala karatun digirgir a fannin harkokin noma da tattalin arziki da matarsa Dr. Balaraba Abubakar Sile Babangida ta yi a wannan mako.
Masha Allah.
To yawa to ka faka kuskure ka rika kiran Babangida ka ce Dr. Babangida ba shi ba ne Balaraba ce.
A'a to ai kin san an ce abun nan matarka ta samu naka ne kamar yadda kai ma wanda ka samu nata ne. Shi ma an kira shi ba ne.
Tunda dai Balaraba ita Babangida ba sun aka ce Dr. Babangida sai ka tsammanci cewa mai masaukin baki yake magana.
Bari ma su turawa kin san sun fi daukar sunan mutum ta ƙarshe.
Ai shi ne nace kai kuma ce Dr. Babangida ya ce na'am. Ya a ba kai ake magana ba. Balaraba ake kira. To Dr. Allah ya kara daukaka ya kuma sa a ci mauriyar wannan himma.
Amin sama amin.
Ya salamu.
To bari mu bi ka gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Cletus Amefule da na Elder Samuel Sambogin domin ɗaurin auren ƴaƴansu Salem Samuel Gin da kuma Austin Amofile da za a yi a ranar Asabar mai zuwa da karfe 10 na safe a majami'ar Ekuwa da ke kan titin Murtala cikin garin Bauchi. Sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan Alhaji Muhammadu Baban Zara Hassan da Alhaji Umar Anas waɗanda za a ɗaura auren ƴaƴansu Khadija Muhammad Baban Zara da Shimailu Usman Anas su kuma za a ɗaura auren nasu ne a yau a gida mai lamba 1456 Gwamaja a hanyar ƙaramar hukumar Dala da ke Kano da ƙarfe 10:11 na safe. To Allah ya sa an yi adalci
amin sama amin
hakurin zaman tare
amin amin sama amin sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Abdulkadir Abubakar Diko da dan Ahmad Tijani Salu da ake daura auren ƴaƴansu Khadija Abdulkadir Abubakar da angunta Tajuddin Ahmed Madahu jiya Juma'a aka yi wannan daurin auren bayan haka kuma muna mika gaisuwar taya murna zuwa ga mai sauraron Abaryahuce Fa'ilu Dalladi Mahuta da amaryarsa wato Khadija Abubakar wadda za a daura auren su a garin Kurami da ke karamin hukumar Bakuri jihar Katsina da misalin karfe 2 na rana wato yau Asabar kenan. To Allah ba da zaman lafiya da zara'a daya ba.
To bari kuma baba mu mika gaisuwar taya murna da barka da cika shekara da Turawa suke cewa happy birthday ga danmu dan Lilo Gata Gideon Gata wanda ya cika shekaru 15. Allah ya raya Gata, Allah ya sa dan Gata ne.
Amin.
Allah ya gatanta mushi, Allah kuma ya sa
shi ma ya zama gata ga wasu.
Yawwa, kai ma ka zama dan gata, ka zama gata ga wasu.
Haka.
Gaisuwa ta musamman ga iyayen shi Roda da Maika Gata birnin tarayya Abuja.
Masha Allah. To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Alhaji Baba Gaidan na rasuwar ƴar uwarsa Baba Ai wanda Allah ya mata rasuwa a cikin wannan mako a Maiduguri. To Allah ya jikanta da rahama. Gaisuwa ta musamman zuwa ga wato ƴarsa kenan Hajiya Falmata.
To Allah ya jikan rai.
Amin summa amin. Amin summa amin.
To baba bari mu sada zumunci, za mu fara a Difa Jamhuriyar Nijar gaisuwa ta musamman ga Hamidu Kalalabuwa babbar bare a Difa wanda yake mika gaisuwar sabon shekara ga ma'aikatan sashen Hausa baki daya. Sai kuma Yakubu Ganye da Sani na Abdu da Yusuf Matatai da baban da mamman bande daga karshe yana mika gaisuwa ga al'ummar Kalalabuwa baki daya. Sai kuma gaisuwar fata alheri ga Mato mai addu'a da mai girma sarkin Fulani mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdullahi Laki Funtuwa, sai Abdulaziz dan Gogo mai addu'a da Ahmadu Amin mai addu'a da Alhaji Kabir mai robobi, sai Usman Manika mai ruwa Funtuwa da Nasiru Dogon Dutse da malam Indu Kazawai, sai Muhammad Nura Abubakar Salisu Maradi da Halima Abashe Balagaya Nijar da Dilki Abashe Balagaya Nijar. Allah ya sa Balagaya nan da
amin sunba
ko Balagaya ne ko Balagaya ne dai to
dindin sunan sa ya fito
Kalalabuwa sai a daga karshe yana mika gaisuwar fata alheri ga Difite Gaya Nijar. Allah ya sa shi ma difitin haka ne.
Haka.
To da fatar an tashi lafiya.
Amin. To sai kuma gaisuwar Abar Yahuce daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce yana gaida Alhaji Shafi'u Madawakin Inono da injiniya Alhaji Bilyamin Muhammad Alababa, permanent secretary kenan a ma'aikatar ayyuka jihar Katsina, da Honorable Bello Bello da Mali da Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa da kuma Malam Bala Mika birnin Gwari da kuma Tahiru Dan Karo rafin daɗi da ke rediyon jihar Katsina da jama'ar garin da Malin birnin Gwari jihar Kaduna. To sai kuma gaisuwar Abar Yahuce zuwa ga Alhaji Lukman Abbas mai Lux Spring Water kenan a birnin Kumasi da kuma baki da suka bar nan New York suka je Kumasi, wato Alhaji Baba Shu'aibu Abbas da Alhaji Basit Nuhu Abbas da baki ɗayan wato iyalan gidan Abbas kenan a unguwar Gwanjawa a kan Tudu birnin Kumasi. To sai kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhassan wato Abubakar Bebeji kenan da kuma Ustaz Armiyau da Faisal Muhammad Dikko dan Buram na birnin Kumasi kenan da baki ɗayan wato Sarkin Zangon Kumasi wanda a wancan mako yayi bukin cika shekaru 12 akan karagar mulki wato a masarautar Zangon Kumasi. To Allah ƙara wa sarki lafiya ya sa araka da shi nisa.
Amin summa amin. To baba aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa
ne ko
kadan sabili da haka inda zamu jagurki kenan a waɗannan gaishe-gaishe sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana. kamar da muka ce yau muna tare da wannan fitaccen mai wasan fina-finai a Najeriya, na arewacin Najeriya, wanda kuma shi ma yake tashi a wurin harhaɗa a irin waɗannan wasanni, wato Alinuhu a hirarsu da Baraka. To bari mu gefe baba.
To ba ne.
Sunana Alinuhu Jarumi ne, ni marubuci kuma director, sannan bayan da haka ina da company mai suna FKD Productions. Zance ita harkar shirye fina-finai tun na yaro karami na ji cewa ina da ra'ayi. So bayan na gama karatu na dawo gida Kano, sai wani abokina Rabi HRB ya ce min yana so ya yi film na Hausa. To a lokacin da muke karatu na koyi rubutun wato shi labari, sai na nuna mishi wannan labarin, na ce ga shi nan. Da ya kalli labarin kuma sai ya nuna min cewa lallai lallai yana ra'ayin wannan labarin ya buƙaci. To wannan shi ne hanyar da na shigo Hollywood, na fito a Jarumi marubuci kuma sannan mai shiryawa.
Kuna wace shekara nawa?
Eto wannan zan ce tun 1999.
Shin a makaranta ka karanci harkar film ne ko kuwa sha'awa ce kawai ta kai ka?
To gaskiyar magana shi ne ban karanci harkar film ba a makaranta lokacin, amma na karanci harkar ƙasa da tsare-tsare, wato geography kenan, a lokacin abin da na karanta kenan.
Wani irin ƙalubale yake tattare da harkar ta film?
To ƙalubale na da dama. Da farko da na fara shigowa, kusan zan ce kan mutum ya samu gurbi ya tsaya da kafarsa, wannan shi ne wahala na farko. To amma kuma idan kana da ƙoƙarin yin aiki da kuma jajircewa, to insha Allah ba zai zo ma da matsala ba. To hakan dai na dinga ƙoƙari har na samu wannan matsayi na wannan kaina. To bayan wannan kuma abu na biyu, zaka so a ce a matsayinka na wanda kake ji masana'antar, kai ma kana shirya naka na kan shirin naka na kanka. To akwai ƙasashe da dama da kuma wasu gurare kakan iya samu ko banki su ba karancan kuɗi, ko dai ka samu kuɗi daga wani guri kai. To amma mu a nan a lokacin ba haka ba ne, sai dai ka amfani da kuɗaɗenka na kanka. Hakan ya sa na riƙa ajiya, ana kira na aiki na samu kuɗi ba ka daga baɗe zan kashe wani riƙa ajiya. Da hakan dai na tara har na kafa kamfani na mai suna FKD na fara. Akwai matsala lokacin ta kamar 'yan kasuwa, yanayin yadda ake kasuwanci, za a karɓi fim ɗinka zai kasuwa da sauransu, amma sai a tsawo wajen tsawon wata 8-10 kuma kamantan haka ana tsintsinka maka kuɗinka kafin a baka. So kaga in baka da jajircewa ba kowa ba ne zai iya tattali har ya kasance ka ƙarin wani fim ɗin bayan wannan.
An taɓa rike maka kuɗin?
A rike min kuɗaɗe ba kuɗi kaɗai ba.
To alfanu fa?
To alfanu gaskiya yana da dama. A na farko tukunna a matsayinka na ɗan adam, duk da suka shiga harkar film, musamman in a ce kai jarumi ne, akwai wani abu da kake koya a rayuwa. Dan kan makaranta ce yau ka fito a likita, gobe a police, jibi barawo, gata mutumin kirki da sauransu. To wannan daman, wannan yana baka dama ka shiga kowane gurbi, ka ga ya rayuwa, so ya rayuwa likita yake, yana jin daɗin rayuwarsa, a'a ga wahalhalun da yake sha in ya haɗu da mara lafiya, ga irin ƙalubalen da ke gabansa da sauransu, kaga ka karanci rayuwarsa, gobe ka sake ganin kanka a wani fannin. To wannan yana ba mutum dama ya goge a rayuwa, saboda ka karanci abubuwa da yawa, ka san yadda abubuwa da yawa suke. A filin farko da na fara kamfanin na sunan shi Saɓani, wanda akwai Shehu Hassan Kano, Halima Adam Yahaya, da kuma Margayya Hawa Adudu. Na yi fim ba da damar suka jiga ta ni. Akwai wani fim da na yi sitanda na turanci ne, gaskiya jiga ta ni sosai, saboda lokacin da muka yi shi ana sanyi kuma ana ruwa a Jos, sannan irin kayan da muka rikasawa ba kaya bane wanda su rufe jikin ka. Lokacin sai mu kai karfe 1 na dare, karfe 2 na dare muna shirin. Akwai ran da muna shirin ba wajen karfe 2 na dare, ruwa kuma ya sauko, ga kuma sanyin Jos can da nan. Wani lokaci kana shan wahala a matsayinka na ɗan arewa, samun rol ɗin da za ka yi ma a fim ɗin kudin yakan ɗan wahala kai, saboda akwai abin da za su za ka kaba za ka iya ba. To sai ka an samu ƙalubale, ko ka ba rasa rol ɗin wani lokaci, wani lokaci kuma su ce za su canja, za su gyara, saboda kai ga yadda kake so. Isa
ka fara fim ɗin yaya masoya 'yan arewa suka karɓa abin?
Lokacin da na fara gaskiya na samu ƙalubale ba kaɗan ba, saboda wasu ba su so ba, kuma ni ma gaskiya akwai kurakurai da ni a lokacin, akwai abubuwan da bai kamata a ce na karɓa na yi ba, amma kuma na yi. Amma hankali kana haɗuwa da mutane wasu suna yi maka nasiha, wasu malaman ka ne za su yi maka magana su ce a kaza ya kamata ka kiyaye, wasu abokan zamantakewa ne da sauransu, har dai Allah ya sa kuma ragatu kaza da kaza da kaza bai kamata ba tunda addini da al'ada ba sa ba su sosai na haƙura da su kaza da kaza, kuma shi ne zan iya yi, kuma duk wanda zai kawo min aiki ina sanar da su zan iya yi iya kaza, in aka wuce kaza ba zan iya ba. Kuma alhamdulillah da yawan su gaskiya suna da nafa yanda indai ka sanar da su za ka sun ce to a shi ke nan da kai kaza ba su gyara.
Me yake tunanin ka akan Fina-Finan Houses da Hawken Necklace? Shi kuma da su
eto babu Fina-Finan Hausa wanda za mu ci daga nan kani, amma ko Fina-Finan Hausa wanda wasu ƴan kani suna ciki sun hau, sai dai kuma kamar yanzu kamfani na akwai film already wanda yake kan Netflix Zero Hour, wanda kuma da wani native media da kamfani da suka yi hadaka suka yi wannan film din yana kan Netflix. Baya ga shi yanzu haka akwai film din wanda Netflix din yana hannunsu suna dubawa. Bayan ni kuma akwai wasu da cikin abokan sana'ata wanda na san kamar Hafiz Bello, Sulama Sadau, duk akwai films wanda sun yi kuma burin su shine su kai wannan film Netflix din, wasu ma film din yana hannun Netflix yanzu suna duba shi.
To madalla, to Allah ya kara basira, Allah ya ba da cin gaba.
Amin amin.
Haji Ali,
eh Sarki Ali,
yawa Malam Ali kenan. To madalla, sai aka kasance da shirye-shiryen mu na talabijin Red Carpet da kuma taska Turanci da Hausa, inda za a ji dogon bayani ko kuma cikakken wannan hira da aka yi da Alimuhu kan wannan sana'a tasa. Mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani bakon. To baba, yau labarin da zan baka wani gajeren labari ne da Garba Sabiola Gashuwa ya aiko mana.
To yazo mu ji shi.
Wai labari ne na wani bafulatani da ya je sayan lemon kwalba. Lemon dai da muka saba gani su koka
kwalba. Eh haka dan ne.
Su da dai sauransu a gida dai. Mu dai dama a kwalba muka san su.
Lemon irin na gargajiya kenan.
Yawa, mu a kwalba muka san su. Har sabili da mun ma da mun saba har sha'awa muke mu je irin shagunan nan na Afirka. Mu so irin lemon kwalba su fantan nan
na kwalba haka dan ne.
Yawa. To shi kenan bafulatani ya tafi shago. Ya je ga kowa ya saye lemu sai a bude mishi kwalban, kowa ya saye lemu sai a bude mishi, sai abin ya bashi sha'awa.
Allah sarki.
Ya bashi sha'awa. Zai shi ma yace a bashi lemun nan. Yace nawa ne sai me sai da lemu, yace mishi naira 60.
To.
Sai me sai ruwan yace naira 60.
Ba wata tsada bace ba.
Sai a da yace naira 60 sai ya kallu dan lemu kwalba ya dubi naira 60 sai ce to. Kai malam kai tsada, to ni a zuba min ta naira 20 a cikin leda. Ni dubu ne an ci da kwalban nan, to dan kwalban nan ne ake zai ita da tsada, a zuba min a dura mata ta 20.
Ya dauka mai ya dauka man geda ne yaje siya a kasuwa. Ladinka a juye mai da naira 20.
Aka
yake da fulani ba ruwan
ba ruwan shi. Naga malama Juli na daga mana hannun sabili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a
mai baba ya koma keri.
Alheri yake muku fata, alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Halla mafi manna idai ma barab shu sar la hal an ma
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan